sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an huta lafiya. Har yanzu dai Baba Yako makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 28 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa duk da bude damar fara campaign da hukumar zabe ta Najeriya ta yi saboda manyan ƴan takara masu tunkarin wato wannan babban zabe da ke tafe, har yanzu ba su kaddamar da campaign din su ba. Haka zalika za ku ji cewa da alamu an dai fara samun daidaituwar al'amura a jihohin da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da suka sha fama da rikicin Boko Haram a baya. Kamar kowane daren Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake yawan samun rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana. To amma kafin nan, ga Baballe da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka da ke birnin Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai hadari da aka yi wa lakabi da In tana kara karfi yayin da take kusantar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen yanayi sun ce In tana kusantar gaba Florida ta kogin Mexico, tafa da iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda. Dab da gabar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na biyar a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai karfi da kuma yiwuwar yin barna sosai. In tana nausawa arewa da saurin kilomita 17 a cikin sa'a guda, yayin da guguwar take danna iskar zuwa kusan kilomita 65 daga tsakiya, da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska ya karu zuwa kilomita 280. An ga guguwar a tazarar kilomita 105 a kudu maso yammacin birnin Naples na jihar Florida, bayan da ta ratsa ta tsibirin yankin Florida da sanyin safiyar yau Laraba. Yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana damuwarta cewa Amurkawa da suke da takardun shaidar zama 'yan ƙasashe biyu haɗe da Rasha, da alamar Rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaƙi da Ukraine. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar, ta ce Rasha na iya kin amincewa da kasancewa Amurkawa 'yan ƙasa biyu, tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin Amurka, da hana su fita daga Rasha, kuma sanya 'yan ƙasa biyu din cikin aikin soja. Sanarwar ta ƙara da cewa tun farko ma bai kamata 'yan ƙasa Amurka su tafiya zuwa Rasha ba, kuma duk wanda yake can yanzu ya kamata ya bar Rasha cikin hanzari, yayin da ake da takaitaccen zaɓin balaguran kasuwanci. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce jiragen sama da ke fita daga Rasha sun yi karanci sosai a halin yanzu, kuma galibi ba a samun su cikin lokaci kankani, amma hanyoyin kan ƙasa na mota da bus har yanzu a buɗe suke. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yunkurinta na haɗe yankuna, tarsasawa da kuma gindaya wa'adi zai ƙara kawo ƙarin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai. A rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce, Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma ƙungiyar G7 da su gaggauta ƙara matsa ma Rasha, ciki har da sanya sabbin takunkumai masu tsauri da kuma ƙara yawan taimakon soja ga Ukraine da suka haɗa da samar musu da tankunan yaƙi, jiragen yaƙi, motoci masu silke da manyan bindigogin artillery masu cin dogon zango, bindigogin kakkaɓo jiragen sama da na makamai masu linzami, inji ma'aikatar harkokin wajen Ukraine a cikin wata sanarwa. Wannan roƙo ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa dole ne ƙasashen duniya su mai da Rasha saniyar ware saboda zaɓen raba gardama na bogi da ta gudanar a ƙasarsa. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki, a yayin da ake zanga-zangar da ta game Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Hare-haren da aka yi da sanyin safiyar yau Laraba sun fi auna koya, inji Soran Nuri, mamba a jam'iyyar Democratic Party na yankin Kurdistan a Iran. kungiyar da aka fi sani da KDPI, wata kungiyar 'yan adawa ce masu sassaucin ra'ayi mai dauke da makamai da aka haramta ta Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na kasar Iran kuma mai yada shirye-shirye ya ce dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar sun kai hari kan wasu sansanonin kungiyar 'yan awari a arewacin Iraki da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka. An kashe mutane biyu sannan wasu bakwai sun ji rauni, a cewar Brigadier General na Kurdawa Goran Ahmed, babban hafsan tsaron farar hula a koya. Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kasar Solomon Island ta aike da takardar diplomasiya zuwa taron yankin tsibirin Pacific, inda ta sanar da cewa ba za ta sanya hannu kan sanarwar ba yayin taron kwanaki biyu da za a fara yau Laraba. Yarjejeniyar, wacce aka tsara bayan shafan makonni da dama ana tattaunawa tsakanin kasashen tsibirin Pacific da jami'ai tare da gwamnatin shugaba Joe Biden, ta shafi irin waɗannan muhimman batutuwa da suka hada da ci gaba mai ɗorewa, tunkarar sauyin yanayi, kiyaye tsaron yankin Pacific da kasuwanci. Sai dai sanarwar ta hunyara ta ce gwamnati na buƙatar ƙarin lokaci don nazarin yarjejeniyar, kuma dole ne majalisa ta duba ta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadala, duk da bude damar fara kamfen da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi, ‘yan takarar manyan jam’iyyu da ke alwashin shiryawa tsaf don tunkarin zaben ba su kaddamar da kamfen ɗinsu ba, a zahirin dalilan da sun sabawa yadda aka saba gani irin salon jiran wata jam’iyya ta fara kamfen ɗinta don zama damar gano salon jam’iyyar daga abokiyar amayyanta. Ga dai Nasiru Adamu Ilhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Yanzu a tuna a zaben 2019 APC ta caccaki dan takarar PDP a Atiku Abubakar da cewa yana son sayar da Najeriya ga abokansa, ta hanyar cewa in an zabe shi zai sayar da jarin kamfanin fetur na NNPC. A wannan karo APC na bayyana cewa tana son fada da sunayen jami'an kamfen ne ba tare da ambatar labarin fita ƙetare da dan takararta Bola Tinubu ya yi ba. Kamfen ɗin APC ta bakin jigon tafiyar Ibrahim Masari na nuna yin APC ta zarce za ta saka wa waɗanda suka yi mata hidima, da hakan sauyi ne daga yadda gwamnatin Buhari take tafiya a halin yanzu.
Ni ban ga wani abu na kace na ce ba a kan wannan, illa iyaka dai muna yi ma kowa fatan alkhairi, ko muna kyauta ma kowa zato na alkhairi, kuma insha Allahu za a kafa gwamnatin da wadda kowanne wanda ya ba da gudunmawar shi da shi za a yi in Allah ya yarda.
A bangaren Atiku Abubakar na PDP, wanda yana Enugu yan sa'o'i gabanin sanarwar dakatar da kaddamar da kamfen ɗinsa Abuja, ya fi mai da hankali ne wajen shawo kan 'yan yankin Ibo da tsohon mataimakin takararsa Peter Obi ya fito, kuma ya tsaya yanzu takara a jam'iyyar Labour. Hakanan don kikikaka tsakaninsa da gwamnan Rivers Nelson Wike ya karfafa hulɗa da tsohon shugaban jam'iyyar Uche Secondos don rage karfin illar da hakan zai jawo masa. Rabiu Kwankwaso na NNPP na ci gaba da taruka ne da 'yan jam'iyyarsa don ƙara karfafa tasirinta, inda har jigon Tabuba Gadima ke cewa in har Kwankwaso bai lashe zaɓe kai tsaye ba za a iya kaiwa ga zagaye na biyu. Kwankwaso dai kullum kan ce ya san ƙabli da ba'adin takarar siyasa.
Ita a siyasa mutane ba su gane ba. Yanzu ita jam'iyyar wacce na bari ita PDP, ai yanzu da baje takarda za a yi ana nema ya za a tsara tsakani da Allah a guri kaza, waye za a sa ya ciyo zaɓe. Amma ina da ake ba wani wanda yake zama kowa baya duba babban hoto da ake faɗa, kowa hoton kansa yake duba. Saboda haka babu wanda zaka je kai magana da shi. Baragada ta yi yawa, ni na tsaya zaɓe sau 16 a cikin shekara 30, na ci 13 na faɗo. Saboda haka na san inda ake cin zaɓe, na san inda ake faɗuwa zaɓe. Duk wannan baragadar da kake gani ana magana da kansuloli da cayamomi da tsofaffin shugaban ƙasa da sauransu, ai su ne ma matsalar.
Hukumar zaɓe ta bakin jami'ar labaru Zainab Aminu na cewa yanzu kamfen ɗin gwamnoni ne da 'yan majalisar jiha ke zuwa a watan gobe.
Shi kuma za a fara yakin neman zaɓen ranar 12 ga watan Oktoba. Dokar zaɓe sashi na 92 sakin layi na daya dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma ƴan takara su kiyayi yin amfani da kalamai na batanci wanda zai iya tunzurar da wani addini ko wani sashi ko kuma wani kabila.
Tun zaben 2007 inda Obasanjo ya sauka dan karewar wa'adi bayan gazata zarce karo na uku, sai a 2023 nan ne za a maimaita in Allah ya kai mu lokacin da za a yi zabe ba tare da shugaban da ke kan gado yana jerin ƴan takara ba. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamali da wannan rahoto. Da alamu dai an soma samun daidaituwar al'amura a jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da suka fada cikin halin kakanika sakamakon rigingimin kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyyar asarar rayukan mutane bila adadin da dukiyoyi masu dimbin yawa kane tilasta ma wasu barin gidajensu. Wakilinmu Haruna Dauda yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jihar Borno yana daya daga cikin jihohin da ta yi fama da irin wannan tashe-tashen hankula da har yayin kungiyar Boko Haram su kwace fiye da ƙananan hukumomi 20 kafin daga bisani sojojin Najeriya sake kwatowa. Yanzu haka ƙaramar hukuma ɗaya ne ke fama da matsalan ƙarancin tsaro, duk da cewa yanzu jami'an sojin Najeriya ne ke ci, sai dai mutanen gari ba su gaya sun koma wannan ƙaramar hukuma ba. A duk cikin jihohi shida da ke arewa maso gabacin Najeriya, jihar Borno ne ta fi fuskantar irin wannan hare-hare da kuma matsalan rashin tsaro. Mili shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa
a 2015 to ƙananan hukumomi kusan 20 suna hannun Boko Haram, wanda ba wani mutumin gwamnati ya yi saye ke wajen. Amma yanzu da nake magana, ina baka tabbaci cewa local government guda 27 nan dukka akwai mutane a ciki. Guda ɗaya na guzamala local government, shi ma headquarter na local government gudun Bali din, shi kadai ne wanda ba mutane a ciki. Shi din ma sojoji ne suke aiki a kai, shi yasa aka hana farin fula kar su shiga. Maiwa yaran nan ko za su hadu da sojojin nan sai farin fula su samu wani rauni, shi yasa aka hana mutane kar su je. Amma yanzu haka da nake magana, ni ne ma committee chairman na me da wayannan mutane. Lokacin da sojojin nan suka gama aikin su, sun tabbatar mana cewa ba wani abu, mu shiga mu zauna, zamu kai mutanen mu zamu je mu zauna. Kuma alhamdulillah, godiya da zamu yi wa Allah, mutanen da muka mayar lokacin nan hukumomin su nan, tunda suka je ba mu samu wani abu ko daya na bacin rai ba. Dama inda muke jin tsoro kaman su baga, kaman su mal fatori, kaman su banki, kaman su ngala, wayannan duk sun je sun zauna lafiya kalau, suna noman su, suna kasuwancin su, suna harkan su na kasuwancin su, ba wani masala. To alhamdulillah, zamu gode Allah cewa yanzu a Borno mun samu zaman lafiya.
Shi ma ambassador Ahmed Shehu na ɗaya daga cikin jakadun wanzan da zaman lafiya a jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa,
muna so mu yi amfani da wannan dama ne mu nuna duniya cewa ba zai yiwu a ce kullum muna wannan fadan ba. Shekara 13 masu taimakawa sun gaji, masu hakuri sun gaji, mai fadan ma ya gaji. Lokaci ne wanda ya kamata mu duka mu taru mu zauna mu ga cewa the only way da zamu yi ending wannan abun shine mu yi hakuri da jura, mu yafi juna, mu zo mu zauna a ci gaba. Mutane suna cin gaba, ana yin jirgin sama, ana wani abu, amma muna kakkashe kanmu a wannan karni din. Saboda haka ina kira da mutane da masu da suke jejin ma, gashi ana karban ƴan uwansu su yi hakuri. Ba zai yi a beating expectation din su gaba daya ba, amma a fara zama a jeje din yafi zama a cikin bai fi zama a cikin mutanen ba. Kuma jama'an da suke cikin gari su yi hakuri. Allah ya rubuta wannan abin zai faru. Ba dadi, akwai wuya, amma ba abin da muke da shi option wanda ya fi wannan.
Sakamakon saukin wannan lamari dai, ana ci gaba da samun yayan gungiyar Boko Haram da ke ci gaba da mika kansu da kansu ga gwamnatoci. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan wakar. ko shakka babu haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai kawo mana rahoto na musamman akan yanda ake samun yawan rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a Najeriya. Bismillah Hassan.
Tun shekaru aru-aru ake samun faduwar ginoni a sassan Najeriya. A kididdigar majalisar kula da filayen kasa, gidaje da raye birane ta kasa, wato National Council for Land, Housing and Urban Development a Turance ta nuna cewa gidaje 54 ne suka rushe a cikin shekaru hudu a sassan jihohin Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Wannan faduwar ginoni yayi sanadiyar mutuwar wasu mutane tare da salwantar dukiyoyi. Wasu mutane da yawa na ganin cewa abin takaici ne duk da cigaban fasaha da muke da ita a fannin gine-gine da kwararrun da muke da su a Najeriya. A yayin da wasu ke zargin hukumomi da sakaci a game da zayyana ginoni, wasu kuma suna zargin masu gine-gine a game da wannan faduwar ginoni a wannan kasa tamu. Na tuntubi Adamu Abdullahi na Jami'ar Sakkwato, masani a game da gine-gine, don abin da ke kawo faduwar ginoni a Najeriya.
Sunana Adamu Abdullahi, ni ina aiki a sashen estate a Jami'ar Usman Dan Fodio wanda ke kula da gyare-gyaren gine-gine da tsaro na jami'a.
Me yake kai masani ne ko kwararre ne ga harkar gine-gine a Najeriya? Me yake kawo faduwar ginoni a Najeriya?
To, abin da kawo faduwar ginoni in dai ba wani bala'i ne ya faru ko tsawa ko da ba, mafi yawa rashin amfani da ingantattun kayan aiki da wani gini, musamman gidan sama, yana bukata na ɗaya a sa abubuwa wanda su tsayar da shi. Kamar misali, rodu-rodu akwai mai kankarin da ake so da yawan shi, sannan wajen kwaba kankare za a tabbatar da siminti da kankare da tsakuwa da yashi a sa shi a cikin gwargwadon da ya kamata. Sannan kuma ginin ya zamanto cewa kafin ma a yi menene irin nauyin da zai ɗauka, don akwai ginin da misali za a yi shi don hawa ɗaya ko biyu, ko kuma an yi shi don wurin zama, to ya kamata da shi wurin mutane da yawa, to sai nauyin ya wuce miƙdarin shi ya yi ƙarfi shi, to sai ya kai ga ruguje.
To Haji Adamu Abdullahi, wasu na ganin cewa ana samun faduwar ginoni a Najeriya ne a sakamakon rashin kwararrun wato injiniyoyi ko kuma masu zayyana gini a Najeriya. Me zaka ce game da wannan?
Matsalolin da suke shafar Najeriya tine na rashin araba da amana yadda ya kamata. Ya zamanto gini yanzu a yi shi, dole sai kwararre ya tabbatar da ya kammala, ya yi shi bisa kaida kafin a biya dan kwangila. To wasu lokuta sai dan kwangila idan yana da wata alaka ta siyasa, sai a zo a ce ga yadda za a yi abu bai yi ba, kuma ko kwararren ya ce bai yi ba, sai a zon an fito an yi tabbatun shi an je an biya shi kuɗi. Saboda haka shi ba zai tsaya tunda ya san cewa yana da karfin da zai iya samun kuɗin shi ko kwararren bai aminta ba. Amma in ba haka ba, kamata ya ce duk gini da su masu zayyana wato architects ɗin da injiniyoyi sai sun duba shi, sun tabbatar da cewa abin da aka tsara yadda ya kamata a gina shi da abubuwan da ya kamata a sa, an sa sun sa hannu sun ce yayi, sannan in dan kwangila ne a biya shi kuɗi. Kamar lokaci sai zan wannan ƙa'idoji sai a kauce musu saboda son zuciya, saboda wani matsayi da wani yake da shi. Misali, kila dan kwangila ne mai kuɗi ya taimaka ga wata siyasa, to sai zan ba kula da ƙa'idojin da su kwararru suke so a bi ba.
To amma wasu na cewa kuma masana harkokin gina a Najeriya ana ƴan muku na goro, shi kasa ba ku fayyace gaskiya idan an kammala gini, ku ce yayi ko bai ba.
Eh, to ba zan ce a'a ba, amma dai duk ba hasaru aka zama ɗaya ba, don kowace irin majmu'a ai ana samun bata gari a ko'ina, don kowa ko ɗan jarida ma ana samun haka nan. Akwai rahotanni da ke nuna ɗan jarida in ya ji wani labarin ɓatanci game da wani babban sai ya zo ya ce to ga labari kaza mun ji, in aka sallame shi sai su rufe shi, wannan labarin ba za a faɗe shi ba. So kowane irin nau'i na mutane a samun bata gari, amma duk ba taro aka zama ɗaya. Tun akwai gine-gine da yawa wanda aka yi a Najeriya, yanzu misali gadojin da aka yi a Lagos da wanda ake a Abuja da wasu dogayen gidajen sama da ake da su, ga su sannan shekara da shekaru ba su yi komai ba. So ba kowane kwararre ne zai yarda ya karbi na goro ba, ya kyale a zo a yi aiki da bai kamata ba, wanda ya kai ga salwantar rayukan mutane.
Haji Adamu Abdullahi, yanzu ina mafita ga wannan matsala ta faduwar ginoni a Najeriya?
To mafita shine na farko dai duk ginin za a bi ka'idojin da ya kamata. Ka'ida ta farko shine ana abin da ake ma soil investigation, wato binciken yanayin kasa. Kafin ma fara ginin a binciken yanayin kasa a gabon da ta kusa na ruwa da wasu sinadarori da sauransu, kafin ma a zayyana ginin shine matakin da ya kamata a fara yi. A tabbatar da gini ginin nan an yi shi yadda ya kamata.
To ko me jama'a za su ce a game da faduwar ginoni ga wasu mazauna jihar Oyo Najeriya?
Sunana Musa. To faduwar ginoni abin da yake kawo matsalolin faduwar ginoni gine bakin hanyar ruwa kuma akwai wani lokaci da yake idan ruwa ne mai hanyar shi to dole bai wuce kuma wuri da yake bai kamata ya gine ba muna neman gwamnati dan za a yi ba mutane takardu ko za a ba mutane izini a dena ba su izini da za su dinga gina ruwa a gidaje inda ruwa zai musu illa ko bakin ruwa ko bakin rafi saboda me yana cuta al'umma kuma yana kashe mutane da yawa da dama.
Ka taba zuwa inda wata gine ta fadi?
To muna da jin labarai irin Lagos da wasu wurare da yake zai wadaje kasashen ruwa ne da bai kamata kuma ana gini yanda bai kamata a yi gini ba. Saboda haka wani abun wani zai mu ko mu ce laifin gwamnati ko laifin masu gidajen ne to Allah shi kada sai amma ya kamata mutane su dinga kiyayewa saboda rayuwa.
Sunana Malam Abubakar.
A taba jin labarin wata gine ta fadi a nan Najeriya?
Kore ina samun labarai wurare da ginoni suke rushewa sosai wasu ma za ka ga hadda mutuwa jama'a da sauransu haka. To amma gaskiya kusan laifin ni ina ganin kusan cewa rashin tsawatawa na gwamnati ne saboda idan ka tashi gina ya kamata a ce ka bi wasu ka'idodi. To amma gwamnatin ba ta kokari wajen yunkurin cewa an tabbatar da mutum ya bi ka'idodin.
Amma wasu na zargin masana aikin gina da zayane-zayane da cewa su suke da laifi domin ba su tsayawa kai da fata cewa su an yi amfani da ingantattun kayan aiki kafin a aza gina.
To wannan gaskiya ne. To amma dai babban laifin shi ne in an yi ginin inda ya dace in wannan ya zo sai mu ɗauki wani abu ne wanda yake kaddara ce.
A taba ziyartar inda wata gina ta faɗi?
Kwarai na sha zuwa akwai ma inda muka je hadda mutane sun mutu sosai da ɗan ƙananan yara sosai.
To ya kaji a lokacin da ka ga wannan gini ya faɗi mutane sun mutu?
Ka wallahi ba daɗi sosai saboda dole ne kai kuka ka kuma tausaya ma al'ummar da abin ya shafa.
Alhaji Kabiru Keti.
Ka taba zuwa inda wata gina ta faɗi a Najeriya ko ka taba jin faɗuwar ginoni a Najeriya?
Gaskiya ni ban taba zuwa inda gina ne suka faɗi ba amma ina jin labarin gina ne da ƙasar Yarbawa da ƙasar Inyamurai da ƙasar Hausa wani a ce sun kashe mutane wasu kuma ba su kashe mutane ba sun jakata da yawa.
To kawai ake kallon bala'in faɗuwar gina?
To bala'in faɗuwar bayan lokaci ne kuma alloba ce amma kuma akwai laifin wajen masu ginin nan da kuma injiniyoyin da suke gina.
To menene laifin masu gina?
Laifin masu gini ba su yin abin da ya kamata su sa sururudi da siminti da ya kamata su sa mai inganci ba su yi komai su ake a yi da wurwuri a ƙare.
To kai da a ce ka ba da sako ga masu yin gini me za ka gaya musu?
To abin da zan ce musu su wa girman Allah su tausaya ma jama'a su ringa yin gini mai kyau wanda shekara da shekaru ba abin da zai same shi.
Sunana Maimuna.
Me za ki ce game da faɗuwar ginoni a Najeriya?
Faɗuwar ginoni yana kawo mana ta'annasi tunda yana kashe ƴaƴan jama'a saboda amma ni na gani a faɗuwar ginonin na laihin hukuma ne saboda in an sa gina ya kamata hukuman gina ta zo ta duba ta ga wannan ginin yayi ko bai yi ba.
Amma su jami'an gwamnati masu kula da ginoni suna cewa suna ba da umarni irin kayayyakin aikin da ya kamata a yi amfani da su masu ginonin ne ba su yi.
To aikin Najeriya ne mutum ko yayi laihi bai amsa laihi ne amma ya kamata a in suna ba da kayan da ya kamata isasshe na gina su je su tabbatar da cewa kayan nan an sa shi wajen ginan nan saboda gudun abin da zai faru baya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga Ridwan da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Samu tabbacin soma wasa a sabon Black Stars in Ghana. Kwanan baya ne Black Stars ta yi marhaban Lale da tarin ɗan wasan ƙwallo ɗin da sun ka canja sheƙa bayan sun wakilci wasu ƙasashe a gurbin wasannin matasa. Tariq Lamti, Mohammed Salisu da Inaki Williams ne sun ka iso baya-bayan nan zuwa ƙasar ta Afirka ta Yamma kuma sun ka yi wasansu na farko a wasan sada zumunci tsakanin Ghana da Brazil inda Ghana ta faɗi da ci uku da nema. Bayan haka ne Otto Addo ya yi kashedi ɗin ga sabbin ‘yan wasan. Accra Hassafokun ɗin Premier League Ghana ta tabbatar da sallaman kocin ta Samuel Boidu da mataimakinsa a ranar talata 27 ga watan Satumban shekara 2022. Klabin ta sallami kocin Samuel Boidu tare da mataimakinsa Hamza Mohammed. Derek Amponsa in ji wani jawabi daga klabin. Klabin na da ra'ayin cewar akwai buƙatar sabuwar manufa da ƙarfi domin tabbatar da samun cimma faɗaɗɗiyar ƙudurin kluban, kuma tana jin lokaci na wannan sabuwar manufa ne yanzu. Hukuma da manejoji na kluban na gode wa Samuel Boydu da mataimakinsa da gudunmawar su ga tariki da zai ci gaba da kasancewa tare da su. Kluban na son yi musu fatar alheri a duk inda za su kama aiki nan gaba. Ƙungiyar Black Stars in Ghana ta kammala wasanninta na sada zumunci na ƙasa da ƙasa da nasara akan Nicaragua a jiya Talata 27 ga watan Satumba shekara ta 2022. Ghana ta yi nasara da ci 1 da nema a Estadio Francisco Arturo Carrasco de a ƙasar Spania. Wannan nasara ta kawo ƙarshen wasanni hudu babu ci, yayin da suke kyautata zaton komai zai yi kyau kan gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar. Coaching din Black Stars in Ghana Otto Addo ya ce ya yi imani da wasannin sada zumunci biyu da Brazil da kuma Nicaragua. Ƙungiyarsa ta shirya wa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Brazil ta yi nasara akan Ghana da ci 3 da nema a wannan wasan sada zumunci a ranar Juma'a. Black Stars ta yunkuru ta nemi fansa akan Nicaragua inda ta yi nasara da ci 1 da nema. Ko da yake da yawa magoya bayan Black Stars din ba su yi farin ciki da wasan su ba, coach Otto Addo ya ce kungiyar ta shirya tsamtsafuwa gasar. Ya ce mun kai ne kuma mun isa kuma mun cancanci ne, shi yasa muka samu gurbin shiga gasar. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashin Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaishe ka da wannan ne, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ƙungiyar kula da guguwa ta Amurka da ke birnin Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai hadari da aka yi wa lakabi da Ian tana ƙara ƙarfi yayin da take kusantar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen yanayi sun ce Ian tana kusantar gaɓar Florida ta kogin Mexico tafa da iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda, dab da gaɓar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na 5 a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai ƙarfi da kuma yiwuwar yin barna sosai. Yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana damuwarta cewa Amurkawa da suke da takardun shaidar zama 'yan ƙasashe biyu haɗe da Rasha da alamar Rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaƙi da Ukraine. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce Rasha na iya ƙin amincewa da kasancewa Amurkawa 'yan ƙasa biyu tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin Amurka da hana su fita daga Rasha kuma sanya 'yan ƙasa biyu din cikin aikin soja. Yau Laraba, ƙasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yunkurinta na haɗe yankuna, tarsasawa da kuma gindaya wa'adi zai ƙara kawo ƙarin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai. A rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce, Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma ƙungiyar G7 da su gaggauta ƙara matsa ma Rasha, ciki har da sanya sabbin takunkumai masu tsauri da kuma ƙara yawan taimakon soja ga Ukraine. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin ƙungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki, a yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta Iran.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikinmu idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Sadrak. Baba Yako Makiri ne daga nan muryan Amurka nake muku sallama. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.